Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sarfi da Hashim Gumel ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau ranar Laraba 24 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Amurka na shirin fitar da sabbin ka'idoji ga waɗanda suka yi rigakafin cutar COVID-19. Masu zanga-zanga a Myanmar sun yi danda zuwa kofar jakadancin ƙasar Indonesia, za ku ji dalili. Sannan fitaccen ɗan wasan ƙwallon golf na Amurka, Tiger Woods, ya gamu da mummunan haɗarin mota.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa an samu asarar rayuka sanadiyar wasu rokoki da aka harba garin Maiduguri.
Rokin lonca ne.
Daga ina rokin lonca ya taso?
Eto wannan gaskiya sai dai masana suno sun duba daga ina aka bugo. Yake Allah da dai wannan dole za a iya fahimtar daga ina aka bugo abin har yanzu shi.
Kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta ce idan sulhu ne mafita ga rashin tsaro to ba ta da zabi. Kamar yadda shugaban kungiyar
Dr. Kayode Fahimi ya ce idan har tattaunawar tare da duk wasu masu ruwa da tsaki zai kawo ƙarshen wannan matsala to kuwa suna maraba da ita.
Haka kuma sabbin shugabannin tsaron Najeriya sun yi alƙawarin samar da sauyi ga matsalar tsaro da ta'addabi Najeriya. Kamar kowace ranar Laraba, Murtala Faruk Sanyinna na nan tafa da shirin sa na baki mai yanka wuya. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yayin da ƙarin Amurka ke karɓar allurar rigakafin cutar COVID-19, babban darakta a hukumar da ke yaƙi da yaduwar ƙwayoyin cututtuka Dr. Anthony Fauci ya ce nan ba da jimawa ba za a fitar da sabbin ƙa'idoji da matakan da waɗanda suka yi allurar rigakafin cutar za su bi, waɗanda hukumar kare yaduwar cututtuka ta CDC za ta fitar. Wasu daga cikin ƙa'idojin sun hada da cewa duk wanda ya riga ya karbi allurar baya bukatar sai ya keɓe kansa ko da yayi wata mu'amala da wanda ya kamu da cutar. Ana sashen samun ƙarin wasu alluran yayin da masu hada magunguna suka alƙawarin ƙara ganye wajen samar da su, kamar yadda gidan talabijin na CNBC ya rawaito. Masu zanga-zanga a Myanmar sun sake gudanar da gangamin nuna adawa da gwamnatin sojojin ƙasar, ko da ke yawa mutanen da suka fita a birane da garuruwa ba su kai yawan waɗanda aka gani a ranar Litinin ba. Gungun masu zanga-zanga ya taru ne a gaban ofishin jakadancin ƙasar Indonesia da ke Yangon, bayan wasu rahotanni da suka nuna cewa hukumomin Jakarta na neman goyon bayan wasu daga cikin mambobin kungiyar ƙasashen da ke kudu maso gabashin Asiya kan yadda za a tabbatar da cewa sojojin sun cika alƙawarin da suka yi na gudanar da sabon zaɓe cikin shekara guda. Masu zanga-zanga dai sun kira ga Indonesia da ta mutunta zaɓen da aka yi a watan Nuwamba, wanda jam'iyyar Aung San Suu Kyi ta NLD ta lashe da gagarumin nasara. Matar da shugaban Amurka Joe Biden ya zaba don jagorantar ma'aikatar harkokin cikin gida ta fuskanci zafafan tambayoyi daga 'yan Republican kan abin da suka kira tsatsauran ra'ayi da take da shi da ya hada da nuna adawa da aikin shimfiɗa bututun man fetur da ake kira Keystone XL. Deb Haaland, wacce 'yar majalisar dokoki ce daga jihar New Mexico, ita ce wacce Biden ya zaba don shugabantar ma'aikatar ta cikin gida yayin zaman tantance ta da ake a majalisar dokokin Amurka. Haaland ta yi kokarin baiwa 'yan majalisar na bangaren 'yan Republican tabbacin cewa za ta samar da daidaito kan batutuwan da suka shafi haƙar mai da kuma kare filayen jama'a tare da ɗaukan matakan yaƙi da matsalar sauyin yanayi. Idan dai har majalisar ta tabbatar mata da wannan mukami, za ta zamanto 'yar asalin Amurka ta farko da za ta jagoranci wata ma'aikatar gwamnatin Amurka.
In an jima kaɗan, Mahmud ya sake dawowa da ƙarin wasu labarai. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda da yammacin jiya Talata ne mazauna birnin Maiduguri suka fara jin ƙarin manyan ababen fashewa wanda aka gano rokoki ne wanda suka haddasa asarar rayuka. Kamar yadda za ku ji daga bakin wasu mazauna garin, a wannan rahoton da har wayo da biya hado mana.
A yammacin jiya da misalin karfe 6 na marace ne da mazauna birnin Maiduguri suka fara jin karan ababa masu fashewa da manyan bindigogi. Wanda gamsani aka ce wasu manyan makamai ne da ake kira rokin lanchas suka dinga fada kan jama'a da ya sanadar mutuwar mutane da dama da kuma raunata wasu. Duk da cewa har yanzu hukumomi ba su ce komai ba game da wannan lamari, amma ya tabbata cewa wasu manyan makaman ne suka dinga fadawa jama'a a unguwanni da hada da unguwar Kaleri da Gwangi da Limanti da Blablin da ma wasu unguwanni da har yanzu labarin bai riga ya fito ba jama'a ba. An daga jami'an sojoji da dama na ta kai komo da kuma motocin daukar marasa lafiya daga nisu na ta shawagi a cikin birnin Maiduguri, duk da cewa babu wanda ya san ta inda makaman ke fitowa, amma bayanai na nuna cewa makaman ya fada akan jama'a da dama ciki har da wanda cijo da ya fada kan jikoki su guda biyar.
Biyu sun rasu.
Kuma uku suna asibiti.
Guda uku suna asibiti. Jikokin ka ne duka?
Jikokin na ne.
Kamar za su kai 'yan shekara nawa na?
Ɗaya da 'yan shekara takwas. Yin babba.
Shekara 18?
Takwas.
Oh, shekara takwas. Shi ne babba.
Shi ne babba, dukkan nasa ne.
Kun san daga inda abin ya faɗo?
A'a, ba mu sani ba. Kullum dai Allah ya kawo dai ba mu sani ya faɗo ba.
Abin ma ya sake karuwa ba.
A ina ne?
Akwai agwagwe layin banana.
Na'am.
Akwai a bulaburin wajen yanki da wajen abin nan gidan zana.
Na'am.
Nan ma ya faɗi har ya rusa ɗakuna.
Haka.
Amma dai ban ji asarar rai ba, amma agwagwe layin banana an samu asarar rai. Na wani bawan Allah. Akwai kuma yarinya da ta fi ciwo. Akwai kuma a wajen Limanci. Wajen gidan Umar Ali.
Haka.
Nan ma ya ɗan tashi a gurin. Sannan akwai a wajen Old Prison a Shehuri South kenan. Nan ma ya tashi.
Guda yau guda huɗu ne aka samu wannan tashi. Wai bom ne ko kuwa rocket launcher ne?
Ah, rocket launcher ne ba bom ba ne. Rocket launcher ne.
Daga ina rocket launcher ya taso?
To wannan gaskiya sai dai masana su zo sun duba daga ina aka bugo. Da yake in Allah da dai wannan dole za a iya fahimtar daga ina aka bugo abin har ya zo ya shafi mutane.
A kan gida ne ya fada?
A waje ne ina kasuwa a ɗibar wani da yara da mata a kai. Akwai wani wanda ya ɗan girma ma na jira bare. Ya sana'a irin gaji masar nan.
A daidai wannan lokacin ne kuma wasu rahotannin da ke fitowa daga karamar hukumar Marje na nuni da cewa rundunar sojin Najeriya ta sake karɓe ragamar shugabancin garin Marjan da yan gungiyar Boko Haram suka karɓe a makon da ya gabata, wanda yanzu hakan aka ce suke da ragamar shugabancin har ma jami'an sojan su koma matsugunninsu da ma sauran jama'an da aka yi garkuwa da su. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Allah ya kyauta a gai da Haruna Dauda Biyu. Har yanzu ne kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Muhammad ya dawo da labarai.
Mutum 50 ne suka mutu a gidajen yari uku da ke kasar Ecuador, sanadiyar bore da fursunoni suka yi a cewar 'yan sandan kasar. Fursunonin sun yi boren ne a gidajen yarin biranen Guayaquil, Cuenca da kuma Latacunga. Babu da tabbacin cewa ko 'yan sanda sun yi nasarar maido da doka da oda a waɗannan gidajen yari bayan barkewar boren. Cikin fursunoni 38,000 da kasar ta Ecuador ke da su, akan samu artaba tsakanin ƙungiyoyi masu aikata manyan laifuka a gidajen yarin. Ko a watan Disambar bara, sai da fursunoni 11 suka mutu sanadiyar irin wannan fada da ke barkewa a tsakanin fursunonin. Shugaban kasar Lenin Moreno ya ayyana dokar taɓaci a lokacin fannin gidajen yarin kasar. Ya kuma ba da umarnin a ƙara ɗaukar sabbin matakan tsaro a gidajen. Fitaccen ɗan wasan ƙwallon golf Tiger Woods da ke nan Amurka ya yi wani mummunan haɗari a cewar ofishin 'yan sandan birnin Los Angeles. Watanni sun ce motar Woods ta wuntsila ne a kusa da wani yanki da ake kira Rancho Spalabad a jihar California. Lamarin da ya sa sai da aka zakulo shi daga cikin motar da gabanta ya malkwaɗe. Wani watan bidiyo da ya nuna inda hatsarin ya faru ya nuna motar a jirkice a ƙasan wani rami da ke gefen tsauni. An kuma ga ɓaraguzan motar warwatse a inda motar ta faɗi. An dai garzaya da Woods asibitin Habo na UCLA, yayin da bayanai ke nuna cewa shi kaɗai ne a cikin motar a lokacin da haɗarin ya faru.
Labaran duniya ke nan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daidai lokacin da lamarin tsaro ke ci gaba da tabarewa a arewacin Najeriya, kungiyar gwamnonin arewa ta nuna amincewa da duk wata hanya da za ta sa a kai ga samun zaman lafiya, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya aika mana.
Kungiyar gwamnonin Najeriya ta ce ta amince da yin sulhu idan har zai kai ga kawo ƙarshen matsalar yan bindiga da ake fama da ita yanzu a yankin arewacin Najeriya. Shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya kuma gwamnan jihar Ekiti Dr. Kayode Fahimi ya ce idan har tattaunawar tare da duk wasu masu ruwa da tsaki zai kawo ƙarshen wannan matsala da take addabar Najeriya. To kuwa suna maraba da ita Dr. Fahimi wanda yake jawabi a lokacin da suka je ziyarar nuna alhinin sace yan makarantar Kagara da kuma passenger bus da aka sako, ya kara da cewa
if that engaging in dialogue we may not have a choice.
Yace idan ana nufin a ci gaba da tattaunawar to fa bamu da wani zabi, dole ne mu yi hakan domin kuwa duk wani abu da zai kawo ƙarshen wannan tashin hankali da ake ciki a yanzu to fa muna maraba da shi. Shi ma dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana buƙatar ganin gwamnonin sun hada hannu domin kawo ƙarshen wannan matsala.
And collectively, I think the time has come for us to come together and impose on the federal authorities to do the needful.
Yace ina nufin lokaci yayi da zamu hada hannu domin tunkarar gwamnatin tarayyar Najeriya don kara matsakaimi. Abinda ka sani ne, mu gwamnonin jihohi muna da iya namu ikon, bamu da cikakken iko da sojoji kai har ma da yan sanda, a saboda haka a gaskiyar magana akwai bukatar daukar matakin karshe domin shawo kan wannan matsala. Daga cikin gwamnonin da suka yi ma shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya rakiya dai sun hada da gwamnan jihar Filato da Nasarawa da Kwara da kuma gwamnan jihar Sokoto. Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gai da Mustapha Nasir Batsari, sabbin shugabannin hukumomin tsaro da majalisar dattawan Najeriya ke tantancewa sun yi alkawarin za a samu sauki a matsalar tsaro da ke addaba kasar nan ba da jimawa ba, kamar yadda Manjo General Lucky Irabo ya tabbatar a wannan rahoton na Madina Dauda.
All I can promise you and of course promise Nigerians is that with the team that we have there will be value added security support services across the country.
Anan shugaban harsoshin tsaron kasar Manjo General Lucky Irabo shine yake ba da tabbacin cewa kasa za ta samu saukin matsalar tsaro da ke addabar ta ya zuwa yanzu. Irabo ya ce zai tabbatar da haɗin kai tsakanin ƴan uwansa domin su sauya dabaru da zai kawo ƴan kasa damar walwala a yanayi na zaman lafiya mai dorewa. A makon da ya gabata ma dai majalisar wakilai ta tantance waɗannan shugabannin, kuma wannan shine karo na farko da za a tantance su har sau biyu. Shugaban kwamitin haɗin gwiwa na majalisar dattawa Sanata Aliyu Magatakaddawa mako ya bada hujjoji da yasa aka yi irin wannan tantancewar.
Kasar na cin yanayi na damuwa kala-kala musamman wajen fannin tsaro, to ya za a yi a shawo kan wani abu musamman yadda aka kira gare su cewa a tabbata an samu haɗin kai tsakanin jami'an tsaro daban-daban. Kada a ce wanga sojan ƙasa na wanga ruwa wanga na iska, a kowa ya zan abu guda ayi ma ƙasa aiki ayi ma jama'a aiki, tabbata cewa an samu tsaro. An samu tsaro abubuwa da yawa na cikin ƙasa za su inganta kuma su ga ulu kuma suke madai Allah kuma ya Allah su ba za a samu aikin su ana bukatar matsar gaske ma tabbata bukatar da aikin su kin sani ka sani mun sani duka. So haka don haka shi muke fata Allah ba su nasara a cikin magurin da aka sa gaban samu da wallahi mai dorewa a wani fata mu da kuma tsaro a kowane bangare na Najeriya Allah ya yarda.
Shi kuwa ɗaya cikin ƴaƴan kwamiti da suka tantance waɗannan shugabannin tsaron Sanata Bala Ibn na Allah ya nuna gamsuwarsa da yadda abubuwa suka gudana.
Ni da na wazato na gamsu da bayanan da suka bayar na kudurin su na tabbatar da cewa an kawo zaman lafiya a wannan kasan, don bayanan sun tattaba ko ina inda ake zaton cewa kamar ciwo ne a cikin kasan nan da harkar tsaro sun tabbatar mana cewa in aka ƙara taimaka musu da kudade da sauransu na yin aiki za su tabbatar da cewa wannan abun an yi kokari an durƙushe shi ba tare da wannan lokaci ba
ranar 26 ga watan da ya gabata ne shugaba Buhari ya nada waɗannan sababbin shugabannin hukumomin tsaron ƙasar su hudu a yayin da ake tantance waɗannan sababbin majalisar dattawa ta amince da nadin tsofaffin shugabannin hukumomin tsaron a ƙarƙashin jagorancin Laftana Janar Tukur Yusuf Burata mai ritaya a matsayin jakadu waɗanda aka fi sani da non-career ambassadors a turanci Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gai da Madina Dauda Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya.
Monsieur Mohamed Bazoum, 2,501,459.
Shugaban hukumar zaben kasar jamhuriyar Nijar Isaka Sunna kenan yake bayyana sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da ya ayyana Bazoum Muhammad a matsayin wanda ya lashe zaben sai dai sanarwar ta bar baya da kura Jama'a assalamu alaikum Hukumar zaben kasar jamhuriyar Nijar ta bada sanarwar dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazoum Muhammad a zaman wanda ya lashe zagaye na biyu na zaben shugaban kasar to sai dai tuni da wasu yan jam'iyyun adawa musamman magoya bayan ɗaya dan takarar Muhammad Usman suka nuna rashin amincewa da sakamakon zaben tare da zargin tafka magudin zabe lamarin da ya kai har ga tara tarzoma da kone-kone a yamai babban birnin kasar Dr. Sani Abdu shine mataimakin shugaban kwamitin yakin neman zaben Muhammad Usman ya kuma bayyana korafe-korafen su
lalle an yi zabe amma zaben nan yana tare da kulakule da yawa kulakule wa'annan an same su mai yawan su a jihar Tawa a jihar Agadez kuma arewacin jihar Maradi na ɗaya dai akwai feze wanda da ji alga an yi shi sai an bari ainihin ko daga mazaɓa sai a ɗauke wannan feze wanda aka hito da shi daga mazaɓa a sa wanda ake so na biyu mai yawan delegatinmu a wannan wajajen an hana su su shiga wurin inda ake zaɓe wa'ansu kuma an tilasta musu dole sai sun yi sunye bisa wannan feze ana yin shi ne wani bi da bindiga koko da wata barazana wanda kuma ba a ba su dama sai su ce ma ga abin da suka gani a ciki bayan shi akwai wuri da yawa inda ba a ma yi zaben ba sahiya ne aka yi cikin daji aka je aka ciccika takardu aka sa cikin irin aka kawo wannan shi shugaba Muhammad Isu da mutanen shi sun san da wannan kula-kula kuma sun san mutanen Nijar gaba ɗaya mutane ne wanda suke son azam na lahiya wanda suna da abin da suke suna son a yi shi cikin lami lafiya ƙasa ta ci gaba to amma sai suka kunna oshegu da wannan kuka da muka kawo a yau inda muke mu mun ɗauki matakin cewa wannan sakamako da ake badawa na zaɓe a tsaida shi daga yanzu saboda ba na gaskiya ba ne ba abinda sakamakon da ake bada na jabu ne na ƙarya ba mu amince ba da wannan muka ce a tsaida wannan ba da sakamako da ake kuma bancin wannan muna son da duka wani ɗan Nijar wanda ke son ra'ayi ta zamanta ta je inda yake so ya tashi tsaye-tsayen daka saboda mu ce ba mu yarda ba mu ɗauki hanyoyin da ya kamata a ce ba a yarda ba da wannan zaɓe da ake yi
to sai dai a bangaren jam'iyyar PNDS da dan takararta Bazoum Muhammad Ana san barka, in ji Abubakar Sabo, mataimakin sakataren kula da harkokin zaben jam'iyyar.
Zabe ne an kai kowa wadannan abin da suka so, amma in Allah ya yarda kan Niger muna komawa kamar abin da aka ta daidai a cikin shugaban kasa bazun duwar yake yana yi na kan Niger duka su zan daidai daidai.
Kun ga musu da wannan sakamako
wai ne? Muna jiba sakamako in akwai wurin da muka iya mu ce ga wurin kamata a yi tunda akwai hanyoyi doka ta ba kowa yancin in bai yarda da abin da ya gani ba ya tambayi cour constitutionnel ta gyara koko ta a soke koko ai kaza kenan wannan abu abane da doka tabba mutane mu a yau mun gamsu da wannan zaben shine nake cewa muna yi makin Niger godiya da sun kafa Alhaji Muhammadu Bazumu wangarin jaye sun ba shi dama jaye wajen da take ne amma mu da mun kasan kowa ne Muhammadu Bazumu mun san in Allah ya yarda kan Niger suna komawa daidai daidai an yi campaign kowa ya faɗi abinda na shari'ayi amma in Allah ya yarda Niger guda ce kuma muna duwar muka yi kan Niger su zan daidai daidai
sai da yan adawa tuni suka yi watsi da wannan sakamako ta salawa da suka fitar dazu
kan adawa kafin daidai ne suna iya su watsi amma akwai dokoki na Niger da sun ka baka hanya in baka yarda da abinda an kai ba ka kai kotu kenan kotu ce ya kamata su kai ba kiran mutane na za su yi cikin rariya ba ai kaza ai kaza in ba su yarda ba kenan akwai kotu ita ce za ta faɗin ga ƙarshe wani ne ya zan shugaban ƙasar Niger amma Allah ya yarda Alhaji Muhammadu Bazum yau zai makimantin Alhaji Muhammadu Isu.
A jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya kuma duk da yake a kwanakin baya jam'iyyar APC mai adawa a jihar ta ce tana duba yiwuwar shiga zaben majalisun kananan hukumomi da za a gudanar a jihar a yanzu kuma ta yi matsayar cewa za ta kaurace wa shiga zaben a daidai lokacin da alki ya zo gaban goshi. Shugaban jam'iyyar ta APC a jihar Isa Sadiq Acida ya bayyana dalilan su na kin shiga zaben.
Tun daga farko in kana tunawa a lokacin da aka nada committee ko kuma shugabanni wanda su gudanar da wannan hukuma ta gudanar da zabe ta jihar Sokoto mun yi korafi na cewa waɗanda aka kusan zaba yan siyara ne wanda kika dokar ta ruwan mu an kace a zaba wanda bai da kowace irin jama'iyya kuma wanda zai yin gaskiya na kuma mai riko amana amma mun yi toka hili mun fada ma duniya cewa waɗannan duk mun san su tunda mu dai ja Sokoto muke yan jama'iyyar PDP ne wanda suke rike da katin jama'iyyar PDP a matsayin membobin jama'iyyar PDP saboda haka muna kira ga wannan lokaci cewa in ana so adalci to a cire su domin in sun zo wurin zabe to jama'iyyar ta PDP za su aiki da gwamnati da tattalin arziki ba tsakani da Allah ga abin nan da an ka ce mai cin gashin karta to ba su iya cin gashin kansu domin sun amsa umarni da gwamnatin tun da su kuma su yan jami'a ne ta PDP wadda kuma mulki jihar Sokoto yanzu mu tsamu yi la'akari da shi ita kanta karamar hukumar wani hali take ciki kowa san irin halin kakanika yi halin kunci halin wahala da kusan kananan hukumomin jihar Sokoto suke ciki domin bayan biyan albashi na kalubalanci ku yan jarida in kuna iya gwada mini duk faɗin jihar Sokoto inda an kace karamar hukuma ta yi aiki wanda ya kai miliyan 2 talakawanta sun hawa mulki Aminu Waziri har zuwa kuwa yau
to sai dai kuma sakataren hukumar zaben jihar ta Sokoto Nasiru Yahaya Isa ya musanta zargin inda ma ya yi tunanin watakila ko talauci ne dai ya hana jam'iyyar ta APC shiga zaben.
Magana da suke cewa wai kwamishinin da aka nada rukayen jam'iyyar PDP ne wannan ba gaskiya in zan fara da chairman ina ma'aikaci ne ba ma mazaunin Sokoto ne gaba daya sannan kuma duka kwamishinin kaddi ba za ka zo ka ko mutane wanda suka yi aiki na gwamnati har suka yi isaya to saboda haka mutane ne of highly masu mutunci kwarai da gaske aka ɗebo su domin su su jagoranci wannan hukuma su dai ni na ɗauka suna ɗaura cewa ne saboda ka san siyasa a wuce mai cin kuɗi kwarai da gaske to abinda ba sa da kuɗin abinda suke gani kawai ba su ƙaurace wannan abu ya faru a Kano su kwankwaso suka ce sun jayi ya faru a Katsina lokacin gwamnati Shema APC a lokacin nan da sun shiga taron nan ko me ya faru da za su samu cin wasu lokacin nan kaga a Kaduna aiki ya faru ba inda adawa ma take kamar irin Kaduna da yake opposition sun shiga kaga sun ci wani abu to amma nan da yake opposition din suna da wani shakka ne sai suka kawo wasu excuses ka san dama sai dan Najeriya ko dan Africa that will come to so always look for one excuse or the other sai mu ce mun kaurace mu wani al'amari yawa so rashin shigan su ba wani abu ne ba kawai kasawa ce ga bangaren su yawa domin da za su shiga cikin wannan zaben ina mai tabbata maka cewa hukumar zabe adala ce kuma za ta yi adalci gurgurdan iyakan abin da take yi yawa sannan hukumar zabe ta jiha ko hukumar zabe ta tarayya ba mu ke mabudi ba wannan ke mabudin zabe yan siyasa a garin ba
anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shirin godiya ga wakilan sashen Hausa Sulaiman Muni Barma da Muhammad Nasir Cuba Radio Dole ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka
a gaida na sanyin na da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici Mahmud Gareka
yayin da ƙarin Amurka yake karbar allurar rigakafin cutar COVID-19 babban darakta a hukumar da ke yaki da yaduwar kwayoyin cututtuka Dr. Anthony Fauci ya ce nan ba da jimawa ba za a fitar da sabbin ka'idoji da matakan da waɗanda suka yi allurar rigakafin cutar za su bi waɗanda hukumar kare yaduwar cututtuka ta CDC za ta fitar wasu daga cikin ƙa'idojin sun hada da cewa duk wanda ya riga ya karbi allurar baya bukatar sai ya kebe kansa ko da yayi wata mu'amala da wanda ya kamu da cutar masu zanga-zanga a Myanmar sun sake gudanar da gangamin nuna adawa da gwamnatin sojojin kasar ko da ke yawan mutanen da suka fita a birane da garuruwa ba su kai yawan waɗanda aka gani a ranar Litinin ba gungun masu zanga-zanga ya tare ne a gaban ofishin jakadancin kasar Indonesia da ke Yangon bayan wasu rotanni da suka nuna cewa hukumomin Jakarta na neman goyon bayan wasu daga cikin mambobin kungiyar kasashen da ke kudu maso gabashin Asiya kan yadda za a tabbatar da cewa sojojin sun cika alƙawarin da suka yi na gudanar da sabon zaɓe cikin shekara guda. Wannan mutum 50 ne suka mutu a gidajen yari uku da ke kasar Ecuador sanadiyar bore da fursunoni suka yi a cewar 'yan sandan kasar. Fursunonin sun yi boren ne a gidajen yarin biranen Guayaquil, Cuenca da kuma Latacunga. Babu da tabbacin cewa ko 'yan sanda sun yi nasarar maido da doka da oda a waɗannan gidajen yari bayan barkewar boran. Fitaccen ɗan wasan ƙwallon golf Tiger Woods da ke nan Amurka ya yi wani mummunan haɗari a cewar ofishin 'yan sandan birnin Los Angeles. Rotanni sun ce motar Woods ta wuntsula ne a kusa da wani yanki da ake kira Rancho Palos a jihar California. Lamarin da ya sa sai da aka zakulo shi daga cikin motar da gabanta ya markwaɗe. Wani watan bidiyo da ya nuna inda hatsarin ya faru. Ya nuna motar a jirkice a kasan wani rami da ke gefen tsauni an kuma ga baraguzan motar warwatse a inda motar ta faɗi an dai garzaya da Woods asibitin Habo na UCLA yayin da bayanai ke nuna cewa shi kadai ne a cikin motar a lokacin da hadarin ya faru
masu sauraro anan muke karkashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin rahotanni har ma da shirin ciwon mace da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya kafin mu sallama muna taya Alhaji Abdul Aziz Ahmed Yawale mai gatari murna auren Isa Fatima Abdul Aziz Yawale da za a yi ranar Lahadi 28 ga wannan wata da karfe 11 na safi a masallacin Juma'a na bakin kara a garin Mai Gatari Ubangiji Allah ya sa a yi taro a gama lafiya yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Cibahiro Dedo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Nisar Fili Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.